الرحمن الرحيم أبن دبا أسوغ دك صدقة يا هيا عبيد الله يا هيا يمن حديثي يا كربو دك إمام مالك شوى إمام مالك لا باري يا إسم مسا شوى من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا تي sadaka ba ta halatta ga iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dahi da ita dauda ce ta mutane wannan hadisin ya zo a muwadda a matsayin balagiya ta Malik hadisan da Imam Malik ya kan kawo su da cewa annahu balagahu anna rasulullahi bai fadi isnadin ba amma Muslim ya rawaito hadisin daga Zubair bin Asma'a daga Malik daga Ibn Shihab daga Abdullah ibn al-Harith ibn Nawfal ibn Abdul Muttalib ibn Rabi'ah ibn al-Harith shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam dogon hadisi haka nan ma wato an karwaito shi ta wata hanyoyin haka shi yasa hadisi ne dai muttasili ya zo muttasili ingantacce aka ce to su waye iyalin Annabi annan aka samu bambancin fahimta a game da suwaye iyalin gidan annabi a wajen shafi'awa suke ganin duk wanda hashim ya haifa da duk wanda muddalib ya haifa ɗan uwansa to suna cikin iyalin gidan annabi ba a ba su daga zakka ba shi ya sa imamin shafi'i shi kansa bai cancanci a ba shi zakka ba tunda shi muddalibi ne shi abdumanafin abdumanafin mahaifin kakan manzo sallallahu alaihi wasallam yana da ƴaƴa hudu biyu a cikin su ɗakin su ɗaya su ne hashim da muddalib biyun kuwa wasu sun ce su ma ɗakin su ɗaya wasu sun ce a'a kowanne uwarsa daban su ne abdu shamsin da kuma naufal to su bani umayya irin sayyidina usman sayyidina mu'awiya duk sun fito ne daga abdu shamsin yasa dukkaninsu sun haɗu da manzon Allah a Abdumanaf wajen malikawa waɗanda hashim ya haifa su ne kaɗai ba za a ba su da bauta ba amma duk wanda muddalib ya haifa wannan su a ba su daga zakka aka ce wato da aka ce ba a ba su daga zakka ba wannan magana ce wadda take iya sanda ake ba su haƙƙinsu daga baitul mali domin iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da haƙƙi a baitul mali koko magana ce ko yaushe ko da ma an daina ba su to wasu malaman suka ce ai inda za a ce iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallama ba a ba su daga zakka ba in ya zama ana ba su haƙƙinsu daga baitul mali amma in ya zama ba a ba su a iya ba su daga zakka wato akan haka mai amal mutlaq wa amal fas ya tafi akai cewa ai a ba su daga zakka musamman a yanzu wasu malamai da yawa sun tafi akan haka amma malamu Shauti Jani Allah ta'ala ya ce ko daya ko da ba a ba su daga baitul mali ba a ce a ba su daga zakka ba sai dai in ya zama shi wanda zai fitar da zakkar shi ma na gida ne shi ma jika ne na manzo sallallahu alaihi wasallam gidan manzo ne sallallahu alaihi wasallam to wannan ya iya dauka ya bayar ga almajiran iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam yace ai tunda manzo Allah ya faɗa cewa inna ma hiya awsahun nas kuma Allah ya faɗa wai dakhirakum tadhira ai ba daidai bane a ce za a ba su sadaka ba ta halatta ga iyalin manzo sallallahu alaihi wasallam inna ma hiya sadaka zakka awsahun nas dauda ce ta mutane ba je ke cewa abinda ake nufi da wannan shine zakkan nan ko sadakan nan tana tsarkake dukiyoyin su masu fitar da zakkar tana kuma kankare laifukansu to
da sami an maliki
Ubaydullah ce amin hadisi ya karɓi daga Imam Malik ya karɓi daga Abdullahi da Abubakar ya karɓi daga mahaifinsa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiwatar da wani ya naɗa wani daga banu Abdul Ashali bisa tara zakka
falamma kadima
yayin da yazo
ja'alahu bilan min sadaqati,
sai shi wannan da aka bashi aikin tara zakar ya roki manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ya bashi wasa raquma daga cikin na zakar.
Allah
da sallallahu alaihi wasallam ya fishi har aka gane fishin a fuskarsa.
Kana mimma yurafu bihi al-gharabu fi wajhihi
anta hamara aynahu, a ga idanun manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi ja, haka din yana daga hanyar da ake gane lalle yayi fishi. Sannan manzon Allah ya ce,
inna rajula la yasalli,
hakika mutum yakan tambaye ni abinda ni kaina bai cancanta a ce zan tasarrufi a ciki ba, shi ma bai cancanta ya ce zai tasarrufi a ciki ba. Abu ne wanda yake ga inda aka ce na nan ne, to amma haka kawai wani sai ya tambaye ni wai in bashi, idan ni kaina ban bashi ba, to ba na son a ce ban bayar ba. Sallallahu alaihi wasallam ba ya son a ce an tambaye shi bai bayar ba. Wa in a'daitu a'daitu ma la sulhu li wala law, in kuma na ce zan bashi sai in bashi abinda bai dace gare ni a ce na ɗauka na bayar ba, shi ma kuma bai dace a ce ya karɓa ba. Bai dace a ce na ɗauka na bashi ba, shi ma bai dace a ce ya karɓa ba. Sai mutumin ya ce, ya Rasulallahi, har abada ba zan sake tambaya ka ba wani abu ba daga cikin raƙuman nan na zakka. Wato wannan hadisin yanda ya zo a nan, wato muƙaddi ne ba muttasili ba, amma akwai ruwaya da yake ta zo cewa shi Abdullahi ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Abd ibn Hazm ya karbo hadisin daga Anas ibn Malik, ya karbo ne daga Anas ibn Malik. To wa da sani an Malik wadda ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Zaid ibn Aslama, ya karbo daga mahaifinsa, ya ce Abdullahi ibn Al-Arqami ya ce shiryar da ne bisa raƙumi daga raƙuman da aka tara, zan nemi sarkin mummunai ya ɗora ni a kai. Na ce ƙwarai raƙumi daga zakka. Zabdan larƙar ya ce, ba dinan yanzu za ka so a ce mutum mai jiki a rana da ake zafi ya wanke ma abinda ke ƙarƙashin kwarjallansa da matattarar gaɓoɓinsa, wato abinda ke tsakanin ɗoyewarsa, sannan ya baka fasharita a ce ka sha. Ya ce ne fushi da wannan magana. Na ce Allah ya fi ma maganan nan ta haka, ban ji daɗi ba. Yanzu ka faɗa min kamar irin wannan magana. Sai Abdullahi ibn Al-Arqami ya ce, ai zakka dauɗa ce ta mutane da suke wankewa daga gare su, ya sa kai mai naka na cewa bala sai ka karɓa. Abinda ya zo a game da neman ilimi, Ubaydullah ibn Hadisi ya karɓo daga Imam Malik labari ya isa masa cewa Luqmanu mai hikima, wanda musamman a Ƙur'ani har sura aka kira da sunansa, ya yi wa ɗansa wasiya ya ce, ya ɗana, ko ƙoƙari ka ringa zama da malamai, kai masu tsaniya da su da gwiwoyinka, duk inda suka zauna ka je ka zauna. Hakika Allah yana raya zukata da hasken hikima, kamar yadda Allah yake raya ƙasa matacciya da mamako na sama. Abinda ake kiyaya daga addu'ar wanda aka zalunta, abinda ya dace a ga an kiyaya shi ne kada a zalunci wani balle har ya zo ya yi addu'a. يحيى أبي بن الأشياء من حديث يا كربة الإمام مالك يا كربة زيد بن أسلمة يا كربة جماعة خمسة شو عمر بن الخطاب يا أيوة تدولو يا أبي وان برر ناس أيكي هنيا أنا كلا سهني يرنج كل مسا جهرمي يرنج كل مسا جهرمي وتقول عند أيك الزبني أنهنا ما سدبوا بي سوس تزاس كيو أوجب yace kai hunayyu ka jawo hannayenka daga mutane kar dan an baka aiki ka je da dabba ta mutun ta zo dab da hurumin ma kace kai ka kama ta ai ta shiga hurumi ai ta shiga hurumi ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta domin addu'ar wanda aka zalunta mustajabatu abin amsawa ce amma dan ne yan garke kadan na awakai yazo ka kyale shi ya shiga cikin huda hurumin ne ya kiyo bayan da zai da baban sa yan kadan dan zai shiga cikin hurumin ya kiyo ka kyale shi wa rabbal gure ko mai yan dabbobi yan kadan tumakan sa yan kadan ne to ka kyale shi ya shiga wa iyyaka wana amabna awfi wa fa wa iyyaka ko wana amabna awfi amma ka kiyaye ni daga kace zaka kyale dabbobin Abdurrahman ibn Awfin ka bar su shiga cikin hurumin nan ko dabbobin sayyidina Usman Usman ibn Affan wa'annan ka kiyaye su ka kiyaye ni ka in taba jin an ce ka kyale su sun shiga cikin hurumin sun kiyo me yasa domin su ƙirƙare a ce dabbobin nasu sun rasa abin da za su ci rashin cin abincin ya haddasa har sun mutu to idan dabbobin nasu suka mutu yarji'a ila
yarji'a
ila madinati sai zuwa madina zuwa nomansu ila mu anan nusar yarji'a ila nahalin wa zar'in sai su dawo zuwa dabinansu da shuke-shukensu ko da sun yi asarar dabbobin nan suna da madafa suna da madafa shi ya sa su waɗanda suke da ɗan kaɗan wanda ba su da wata madafa sai wannan ɗan kaɗan ɗin da suka sa a gaba su ne wanda za a tausayawa amma ba masu shi ba wanda kowannen abin da aka tausaya musu a kai ya ƙare duk da haka suna da wata madafa amma wanda shi ɗan wannan ɗin in ya ƙare shi ne bai da madafa ai shi ne wanda za a ce lalle a tausayawa haƙiƙa mai ƴan awakansa ko mai ƴan tumakansa idan dabbobinsu suka halaka zai kaɗa ko ƴaƴansa ya zo min da su ya ce ya amiral muminina ya amiral muminina gani da ƴaƴana ba mu da abinci kiwo muke yi dabbobin sun ƙare ya zan yi da su ba dama in ce zan ƙyale su dole in san matakin da zan ɗauka na samun musu abinci ba kula gare ka sai zan ƙyale su ne a ce na ƙyale su sun samu ruwan da za su yi kiwon dabbobinsu sun samu ciyawa makiyayar da za su yi kiwon dabbobinsu ya fi min sauƙi fiye da a ce in ƙyale su su zo gari suna buƙata a ce sai na fi da zinare ko azurfa don ciyar da su na rantsa da Allah anni zalamtu a kan zalamtu suna hangen cewa na zalunce su na biladun haƙiƙa ƙasar su ce inda aka yi hurumin nan inda aka yi rizab ɗin nan aka ce kar a bari dabbobi su shiga mutanen garin mutanen wajen suna ganin ƙasar su ce ruwansu ne ƙatalu alaiha sun yaƙi a kanta tun zamanin jahiliya sun kare ba su bari wani ya ci ƙasar tasu ba sun musulunta kuma a kanta a musulunci ya rantsa da manyan da rayuwa ta tabbata ga ikonsa ji sayyidina Umar in ba dan dabbobin da nake dora bayan Allah akai ba dan su je su yaki dan taimakawa addinin Allah da ko da dani daya ba zan ce na kare ba a gare su a kasar su sai bar kowa ya kiwo ko ina to amma saboda dabbobi na baitul mali wanda a su ne nake samu in dora wanda za su je yaki to in ba a kare inda za su yi kiwon ba sai su rasa inda za su yi kiwon wannan ne yasa kawai nake karewa ya sa wannan wato yana nuna irin siyasatul iqtisadiyyatu fil islam tsarin yadda za a tafi da tattalin arzikin jama'a a musulunci da kuma irin mas'uliyya ta wanda yake shugaba wanda yake shugaba kaga ya faɗa cewa idan sun rasa dabbobin za su ɗebo iyalinsu su shigo gari suna cewa ina mai shugaba me zai musu su da iyalin nasu to sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ya ce imamu malik ya yi min hadisi ya karɓo daga ibnu shahab az-zuhri ya karɓo daga muhammad ibn jubair ibn mut'im wato hadisin anan yanda yahaya ya ruwaito da mafi yawan wanda suka ruwaito mu wadda duk sun ruwaito shi mursali inda muhammad ibn jubair ibn mut'im tabi'i ne hadisi ko inda aka faɗi tabi'i ba a faɗi na sama ba sai a ce mursali ne ko wa mursalun man fawqa tabi'in saqal to amma wasu masu ruwaitowar sun ruwaito da isnadi cikakke cewa shi muhammad ibn jubair ibn mut'im ya karɓi hadisin ne daga mahaifinsa jubair ibn mut'im wanda shi sahabi ne to an da nabiya cewa na sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da sunaye li hamsatu asma'in ina da sunaye guda biyar wato da aka ce yana da suna biyar a wahiya aksar ta haura haka Jalaluddin Suyuti a littafinsa Ikililu ya ce ai a ƙur'ani ma akwai sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam har guda 30 daban-daban ya kawo su a jere kuma annan ya ce faƙar haƙalƙari abubakar ibn al-arabi haƙiƙa alƙari abubakar ibn al-arabi ya haƙaito fi sharhin tirmidhi a sharhin da ya yi wa jami'ul tirmidhi wato wanda ake kira ariratul ahwazi ariratul ahwazi wato ɗan kaya na mai sauri kaya ne na mai sauri ahwazi wato wanda ba a son ya tafiya da kaya da yawa shi ne mai sauri ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da suna dubu wasu a cikin sunayen dubu na nan a ƙur'ani wasu kuma a hadisi wasu kuma a cikin littattafan da Allah ya saukar tun kafin zuwan musulunci Al-Rafi to Abul Abbas al-Karrafi Shahabuddin al-Karrafi ya ba da amsa daga wannan da manzo Allah ya ce yana da sunaye biyar alhali sunayen nasa sun haura haka bi'annahu qabla an yudli'ahu Allahu ala baqiyati asma'i to manzo Allah ya faɗi wannan maganar kafin Allah ya tsinka da shi akan sauran sunayen alƙali ya kuwa ce a'a abin da ake nufi da haka wato almajirin shi alƙali abubakar ibn al-arabi shi alƙali abubakar ibn al-arabi wanda ake faɗa a manzumatul qurtubiyya din nan zakara za muhammad ibn al-arabi hizatul ilmi wa qurbul magharibi iz kana ahlan li ulumi ad-dini wa sara za ra'ay min at-tamkini malamin alƙali iyani malamin alƙali iyani kuma wafatin su tsakani shekara ɗaya tak shekara ɗaya ce shi abubakar ibn al-arabi ya wafati 543 shi ko alƙali iyar mai ashfa 544 to shi alƙali iyar ya ce ma'anahu abinda ake nufi da wannan da manzo Allah ya ce ina da sunaye biyar cewa waɗannan sunayen guda biyar ko da a littattafan da suka gabata an faɗe su haka nan malamai daga al'ummar da suka gabata duk sun san wannan sunayen tare da cewa lafazin biyar din nan babu ita a cikin mafi yawan hanyoyin hadisin fiwaye ibn Uyaynata dan abin da yazo a ruwayar Sufyanu ibn Uyaynata da Shu'ab ibn Abi Hamzata wa Ma'mar da Ma'mar da Yunus da Aqilu kullum al-Zuhri baki dan sun kaba hadisin daga Zuhri innali asma'a manzo Allah yace ina da sunaye wala lamas kuruha satan bas fa wannan lafazin na Hamzatu ba an ambaci lafazin Hamzatu ne a ruwayar Maliku da Muhammad ibn Maisarata an Zuhri daga Zuhri hadisin nan da za a faɗa anan Imam Ahmad ya fitar da shi a musnadinsa daga hanyar Ja'far ibn Abi Wahshiya daga Nafi ibn Jubair ibn Mut'im daga mahaifinsa fa'addaha sittatan ya lissafa sunayen shida ya dade a ciki al-Hatima cikamake haka nan hakim ya fitar da hadisin a mustadrak yace hadisi ne ingantacce haka nan Abu Nu'aym da Bayhaqi a dalail an-nubuwa hukumatar da musulmi daga hanyar hukumatar da musulmi ta hanyar hukumatar da musulmi daga Nafi ibn Jubair ibn Mut'im Abdul Malik cewa Abdul Malik ibn Marwana halifa ya ce da Nafi ibn Jubair ibn Mut'im ka iyakance sunayen manzo sallallahu alaihi wasallam Jubair ibn Mut'im wanda ba mahaifinka shine Jubair ibn Mut'im yake lissafawa yace kware guda shida ne Muhammadu Ahmadu da Hatimu da Hashiru da Aqibu da Mahi ibn Adin ya fita hadisi al-Kamil min hadisi Jabir ibn Abdullah daga hadisi Jabir ibn Abdullah da wa gairihi da shi da waninsa kalu suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rabbi ashrata asma ina da sunaye goma wajen ubangiji ya ambaci wa'annan guda biyar din da aka ambata a wannan hadisin ya dade ni ne kuma rasulur rahmati manzan rahama ni ne manzan tuba manzan yaki mukaffa ni ne wanda za a tashi mutane wato ni ne wanda aka biyar wa annabawa kafaitun nabiyina matanaba annabawa gaba daya wa ana kusamu ni ne kusamu matattarin duk wani alheri matattara ta duk wani alheri kusamu kusamu al-kamilu jami'u wanda yake cikakke wanda ya tare da duk wani alheri Imam Muslim ya fitar da Imam Ahmad da waninsu daga hadisin Abi Musa al-Ash'ari yace sammalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu asma'a manzo Allah ya ambata mana kansa sunayensa mahaifinsa sunayen nan nasa da ya faɗa akwai wanda mun kiyaye akwai a ciki wanda ba mu kiyaye ba ya ce mana ana Muhammadu wa Ahmadu wal Mukaffa wal Hashiru wa Nabiyyu Rahmati wa Nabiyyu Tawbati wa Nabiyyu Malhamati wali Abi Nu'aym Abu Nu'aym ya fitar a littafinsa Dalail an-Nubuwa haka nan Ibn Majuya a tafsirinsa daga hadisin Abi Dufayli marfu annaka manzo sallallahu alaihi wasallam li ashratu asma ina da sunaye goma gurin ubangiji na da ubangiji na yasa ubangiji na ne ya sa mu ni ne Muhammadu ni ne Ahmadu ni ne Fatimu ni ne Hatimu ni ne Abul Qasim ni ne Hashiru ni ne Aqibu wal Mahi ni ne Mahi wa ni ne Yasir ni ne Daha تتبعت قديما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم جلال الدين السيوطي جدعوة نابن تكي سونا يمن ذو صلى الله عليه وسلم نابعين بن تكي أكن سونا يمن ذو صلى الله عليه وسلم أربع مئة تكيك مدري هدو wato ninkin ma da mai dalail ya kawo ko mai dalail ya kawo 200 amma shi Jalaluddin Suyuti yace ya bibiya ya ga wajen 400 na ware ta da sharhin ta a wani mujalladi da na sa masa suna al-Mirqat wato shi mai dalailu da Jalaluddin Suyuti sun hada zamani yawa illa iyaka mai dalailu ya riga Jalaluddin Suyuti wafati da dadewa shekaru 41 aka samu bayan wafatin mai dala'il kafin shi Suyuti ya wafati ko inda an ce shi mai dala'il 870 ya wafati shi ko Suyuti 911 ai shekaru 41 amma dai san da ya wafatin ICU din yana nan da rai yana dan shekara 21 sannan kuma na rere wannan a wani karamin littafi da na ambaci littafin Aryar al-Aneka gausayoyi masu kayatarwa sannan na sake rerewa a cikin wani karamin littafin da na sa wa suna al-Wasila sifatu mafi yawan sunayen da ake faɗa a nan sufofi ne Ibn Abdulbari ya ce sunaye da sufofi a nan duk ɗaya ne da sunayen da sufofin duk ɗaya ne ana Muhammadu ya ce ni ne Muhammadu wanda ya fi kowa cancantar a yabe shi wa ana Ahmadu ni ne Ahmadu wanda ya fi kowa tsayawa da yabo ga Allah wa ana Almahi ni ne mai shafe kafirce wanda Ubangiji yake shafe kafirce da ni ni ne Hashiru wanda za a ta da mutane bisa digadigaina ni ne kuma Aqibu zara musulmi daɗi wa gairuhu da wani sa min ɗari ibnu Uyayna ta tanya ibnu Uyayna wal Aqibu allazi laysa ba'dahu nabiy ma'anar Aqibu shi ne wanda ba annabi bayansa wahu da rajul min tafsirin zuhuri wannan wal aqibu allazi laysa ba'dahu nabiy idraji ne yazo a hadisi fassara ce ta zuhuri ta fassara ce ta zuhuri wanda idraji na tafsiri wasu malaman kamar shi Suyuti sun ce ai ba laifi wa kullu za muharramun wa qadihu wa indiya tafsiru kan yusamahu haka shi Suyuti yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi ko to farawar dabarani ya rawaito min ɗari imamani ta hanyar ma'amaru ani zuhuri daga zuhuri fa zakarar hadisa ya ambaci hadisin har zuwa faɗinsa a ni ne Aqibu ƙala ma'amaru ya ce na ce da zuhuri me ake kira Aqibu me ma'anar Aqibu ya ce wanda ba wani annabi bayansa Abu Ubaidi Qasim ibn Sallam ya ce Sufyan ya ce wanda ake kira Aqibu wanda yake karshen annabawa wannan ya kare wannan bayani ya kare ana alhamdulillahi yanzu karshen wannan littafi mai albarka Allah ya saka wa Imam Malik
amin
Allah ya saka wa duk malamanmu
amin
Allah ya saka wa shehunanmu gaba ɗaya
amin
Allah ya bayar mu ikon fahimta
amin
Allah ya bayar mu ikon fahimta
amin
da akwai shawara cewa da a ce ana samu muwaddar ta Muhammad ibn al-Hassani wadda dai muwaddan nan ce amma da ruwa Muhammad ibn al-Hassani ai da sai a bita ko ba komi a ga hujjoji na waɗansu mazhabobi don a ƙara sanin haka a ƙara sanin hadisin a ƙara gano dalilan da kowa yake kai domin abinda aka sa a gaba a yanzu shine duk abinda ake kai a san hujja a san hujjar wani ma in dai mai hujjar ne shi yasa a san rashin hujjar wanda bai da hujja ko a san hujjar mai hujja a san rashin hujjar mara hujja liya halika man halaka an bayyana cin waya haya man hayya an bayyana da ya zama duk abinda ake ana yi bisa basira a daina wato cin mutane da bugunzu ko abinda ya kama da haka amma saboda cewa ba a samunta insha Allah ta'ala za a san littafin da za a san kuma akwai ya kamata da a ce an shirya an rubuta wato abinda ake kira hatimul muwaddai wato bayanin da za a yi na saukar muwadda yanda malamai da yawa sukan yi irin wannan amma a nan ba shiryawar ba ilimin shi ya kawo ba a yi haka ba amma akwai wani malami mutumin Ribat wanda shi ya rubuta hatimul muwadda wanda suka rubuta hatimul muwadda gaskiya sun fi ɗari tintini manyan malamai irin su Sahawi da sauransu duk sun rubuta hatimul muwaddai kuma shehin shehannanmu wato Shehu Amar suka yi shi ma yana cikin wanda suka rubuta hatimul muwaddai to amma cewa ba mu samu nasa ba amma shi na wannan malamin an samu wanda malamin shi Muhammadu Saidi Ahmad suka yi rijini ke yasa insha Allah ta'ala gobe da jibi za mu bi wannan hatimul muwaddai daga bayanai da yawa da suka shafi muwadda da kuma wanda suka shafi wannan hadisi na ƙarshe na muwadda da irin falalar muwadda da matsayinta a musulunci ya insha Allah ta'ala za mu bi wannan gobe da jibi kafin a san wanda za a ci gaba da yi bai mai tambaya cewa